jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, a yau shirin ciki da gaskiya zai shiga jihar Katsina, dambin diddigin zargin da dan asalin jihar Alhaji Mahadi Shehu yayi ta kafafen yaɗa labaru daban-daban na Najeriya ga gwamnatin jihar Katsina da gwamnanta Aminu Bello Masari. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A cikin wannan shiri za mu ji zargin da Mahadi Shehu yayi na cewa daga watan Yuli na shekarar 2015 zuwa watan Afrilu na bana, gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamuran tsaro, amma babu tsaron. Hakanan Mahadi ya ce akwai wasu 'yan sanda masu gadi a wani gidan makamashi na Katsina da ake amfani da sunayensu wajen lashe kuɗaɗen. Mahadi bai tsaya nan ba, sai dai ya ce an baiwa wani babban hafsan soja da ya ziyarci jihar Katsina ihsanin naira miliyan 200. Sai dai ya ce karkatar da kuɗin aka yi ba a baiwa babban hafsan sojan ba. Zargin na Mahadi ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kuɗaɗen, har ma da lambobin asusun bankuna da aka yi ta zuba kuɗaɗen. Hankalin wannan shiri ya koma duba batun ne bayan da reshen jihar Katsina na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya CNG ya rubuta majalisar dokokin jihar don neman ta binciki gaskiyar lamarin. Kwamitin majalisar ya gayyaci 'yan ƙungiyar don ba da bahasi, inda kuma kwamitin yanzu yake binciken kan gano gaskiyar al'amarin. Kafin mu tsinda mu cikin shirin, ga tabbacin da ɗan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jihar Katsina, Muhammad Komanda Dutsinma, ya bayan na cewa kwamitin zai yi adalci.
Kafin kusan wanda ke jihar Katsina ya ji waɗannan abubuwan a kafafe na sadarwa da media da sauransu, amma tun a wannan lokacin da muka ji, da ka san wani abu ne da mutum na ta faɗa a waje a gefe, baka da wani bias da za ka ɗauka ka ce kai wani bincike ko wani abu ya faru a kan wannan. Kamar misalin mutum ne bari wani ɗan uwan shi a gaban alkali, dan alkali ke yin hukunci sai ya samu ƙara. Wannan kungiyoyi su suka kawo mana ko muka tabbatar musu za mu bi. Amma mun so su ba mu hujjoji da suka dogara a kan su, wanda mu ma za mu ɗauka a kan su mu ɗora mu aiki a kan su insha Allah. Kamar da dai haka dai yanzu sun ba mu zuwa dukkan musulmi ne, kuma ko da yaushe ayatul qur'ani na gaya mana cewa in ta akwai kansu da na bayyan ta ka bayyana ne an tushe ko mu ji halatta ta shi ta haka a cikin kuma in an zo ma da bayani to ta shi kai ne ne kaska je ka faɗa ma wanda ake zargi ba tare da hujjar da za ta iya kare kanka ba. So yanzu muna bincike tabbatar da menene gaskiya al'amari, sannan kuma insha Allah rabbi duk abun da ya kamata majalisar da kuke ji a kan zata yi Allah ya samu.
Shin kuna da niyyar gayyato shi wannan Mahadi Shehu ya muku bayani ne, ko kuma ko wasu hanyoyi da za ku gudanar da wannan binciken don tabbatar da hakikanin abun da ya faru?
Eto, ya san yi yanzu mu muna aiki ne a ƙarƙashin kwamiti, kuma ni memba ne na kwamiti ba chairman na kwamiti ba. Amma na tabbatar bincike zai kai ga inda sai an buƙaci shi Mahadi Shehu ɗin kila a buƙaci wasu abubuwa ko kuma a zaɓe shi domin jin wasu tsarin bayani.
Wato abinda nake faɗa kusan abubuwa ne da na ji labari ya faɗa da dama, kuma a wasu kafa yaɗa labaru aka kuma yaɗa a yanar gizo. Shin kun fara nazari akan abubuwan da ya faɗa, ko kuma sai dai kawai abinda bincike ya fito da shi ne za a iya ji daga wajen ku zuwa yanzu?
Yawwa, to wannan shi ne gaskiya. Wanda bincike ya fito da shi shi ne za a iya ji insha Allah.
Honorable Muhammad Komanda, kusan majalisun jihohi za a iya cewa su ne dama masu yin dokoki, kuma sannan idan mutane suna da korafi wajensu suke garrayawa kai tsaye su kai saboda ɗauki mataki da ya dace, ko da majalisar tarayya abinda ake ta fama kenan. Amma sau da dama ko duk abubuwan da ake sake zartaswa ba su fiye sauraron majalisa ba. Me za ka ce game da tabbacin wannan binciken zai tsaya aiki tsakani da Allah?
Insha Allah rabbi, tabbacin da muke ba jama'a jiya Katsina, mu jama'a ne wanda suka zaɓe mu, kuma sun zaɓe mu ne domin mu zama tabbacin musu da bincike da adali. Insha Allah rabbi, muna ba da tabbacin Allah ya da zanyi abin da aiki a cikin wannan insha Allah.
To, abinda na tabbatar mutane za su so a ce na tambaye ka, tambayar ita ce majalisun dokokin jihohi an ɗauke su tamkar ƴan amshin shatan gwamnoni ne kawai, saboda duk wani abin da za su yi ana ganin sai abin da gwamna yake so ne kawai suke iya yi. Shin ku ya kuke a jihar Katsina?
Eto, lalle kamar yadda ka faɗa wannan shine tunanin al'umma daga waje. To amma ko da yake mu inda kaje an ciyo ga malamai ko suna tare da gwamna suna yin abun da yake daya suna yin abun da yake wanda ya dace za ka sami shi dama a haka ko ba haka ba. To kamar mu ne majalisar jihar Katsina alhamdulillahi mun fito a jam'iyya ɗaya kuma muna mutunta juna. Amma wannan ba zai hana ka yi wani bincike ba don ka tabbatar da mene ne gaskiya. Domin in gwamnatin ke da gaskiya ka tabbatar maka da gaskiyanta. Sai kuma abin da wancan ke faɗa ne shi ma mu tabbatar da gaskiya. Wannan shi ne aikinmu insha Allah.
Ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da aka kafa domin binciken wannan zargi kenan, Muhammad Komanda Dutsunma. Game da kungiyoyin arewacin Najeriya ta CNG wadda tun farko ta neman majalisar jihar Katsina ta gudanar da wannan bincike. Ta yi mana ƙarin bayani kan buƙatar da suka mika ta bakin shugabanta a reshen jihar Katsina, Jamila Aliyu.
Mu kamar da muka je mun ce musu to mu abin da muke so su yi committee. Sannan wannan committee din ya kasance zai kira dukkan mutanen da suka involve cikin wannan allegation din na Malam Mahdi. Har shi Malam Mahdi din su gayyato shi. Idan ko Malam Mahdi yana jin tsoron barazanar tsaro, to da Allah muna roƙon alfarma su su iske shi har Kaduna inda yake. Sai suka ce a'a, ai in har suka gayyato shi to su za su bashi security din duk da ya kamata su bashi yanzu Katsina lafiya ko ma lafiya. Sai muka ce to da Allah su gayyato duka mutanen nan. In su gayyato mutanen nan kowa ya zo ya bada bahasi. Ga zargin da Malam Mahdi ke yi, ga zargin da gwamnati ke yi. Idan Malam Mahdi ya kasance cikin wannan zargi na shi akwai ƙage ko ƙarya, to ya zama wajibi majalisa ta tilasta wa Malam Mahdi a matsayin shi na ɗan Katsina ya yi to ya ba al'ummar jihar Katsina haƙuri, sannan kuma gwamnati ta kai shi kotu saboda ya kasance izina ga wasu. Idan kuma har ya kasance cewa zargin da Malam Mahdi ya gaskiya ne, to ya zama wajibi ga majalisa ta hukunta duk mutumin da ke da hannu a cikin wannan badaƙala. So sai shi chairman na committee din wani dan majalisa Safana ya ce suna tabbatar mu da cewa ko mun kawo wannan takarda ko da mu kawo ta ma majalisa shari'a take, dama suna da in preparation din su na cewa za su yi fara binciken kan wannan al'amarin. Amma suna ƙara tabbatar mana da cewa za su bincika wannan al'amari, kuma in suka bincika shi duk wanda ke da wani hannu ciki ko ta bada kalan Allah da su kwata shi.
Amma Jamilu, yi mana bayani shin ku menene ya ba ku kwarin gwiwa na lalle ku je majalisa saboda wani ya yi zanta wata kafar labaru majalisa kuma ta yi wani abu a kai?
To mu abinda ya sa muka yi wannan, na ɗaya jihar Katsina jiha ce wadda take daga cikin jihohin da ke fama da talauci a Najeriya ga baki ɗaya. Sannan idan ka diba irin zaizayar ƙasa da sauransu, jihar Katsina tana fama da irin wannan abubuwa. Idan aka duba wajen shaye-shaye da sauransu, sai muka ga to idan har waɗannan kuɗin za a ce a jihar Katsina wani ya je ya ɓadda su, wanda muke tunanin cewa hatta wannan kashe-kashe da ake yi a jihar Katsina yana faruwa ne sanadiyyar rashin wadatattun kuɗin da za a je a yi abubuwan da ya kamata a yi, to babu ko shakka ko ya kamata a bincika domin a gano wannan kuɗi na suka nufa. A yau IDP Kamsu Umar ke da kai su kaɗai kansu a rar da muka je majalisa cewa ba tsara suna da sama da mutum 5,000, faskari suna da sama da mutum 3,000, waɗanda dukkansu a IDP Kamsu ke mata ne da yara ƙanana. Idan har waɗannan kuɗin za a yi amfani da su, mutanen da za a iya maida su gidajensu a yi resettlement ɗinsu, kuɗaɗen nan za a yi amfani da su a sai makamai, kuɗaɗen nan za a yi amfani da su a ƙara wasu kansu jami'an tsaro waɗanda ke a wannan filin na gai a ƙara musu ƙwarin gwiwa domin su dage su yi wannan ayyukan nasu. To idan har ya kasance cikin ɗan lokacin nan da ake fama da wannan kashe-kashen a jihar Katsina, a ce akwai kuɗi irin waɗannan kuma wani ya ji ya salwantar da su ta hanyar da bai kamata ya salwantar da su ba, to babu ko shakka ya yi wasa ne da rayukan al'ummar da ke jihar Katsina, kuma ya ci amanar al'ummar da ke jihar Katsina. Wannan shi ne dalilin da ya sa muka ga to idan har Malam Buhari ya fito ya wannan zargin, to ya kamata a bi shi a gane kadin shi saboda daga nan ya samu ƙarshen kashe-kashen da ake cikin jihar Katsina.
Jamilu Aliyu, wato abin da nake magana, ku kuna jihar Katsina, me yasa duk waɗannan abubuwan suna faruwa sai da kuka jira wani ya je hira kafar labaru ne sannan kuka ce bari ku ɗau mataki a kai?
Abin da ke faruwa, mu muna a jihar Katsina, amma ka san wannan labarin shi kanshi Malam Mahdi da ya fito shi, mutane suna ta mamaki ma inda ya samu irin waɗannan labaran haka, ko kuma a ce inda ya samu irin takardun shi haka cewa gashi an yi kaza can an yi kaza, saboda duk inda ya faɗi zai faɗi lamba account na banki, zai faɗi takardai da sauransu. So mu kuma mu da ƙarfi ba mu samu irin wannan takardun ba. So haka shi da ya samu su sai kasance kamar ya farkar da mu da cewa to ga abin da ke faruwa jihar Katsina. Sai muka ta tun da ya farkar da mu kuma ba za mu kwanta ba, kamata ya mu ɗaga mu ci gwada neman bahasi kan wani al'amari, shi ya sa muka tashi a lokacin.
shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG kenan reshen jihar Katsina Jamilu Aliyu wanda kuma ya tabbatar da cewa idan har majalisar jihar Katsina bata dauki matakin da ya kamata ba tabbas za su dauki mataki na gaba kamar yadda masu iya magana ke cewa waka a bakin mai istafi dadi to idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da Alhaji Mahdi Shehu kan wannan zargi mu kuma ji martanin gwamnatin jihar Katsina da aka zarga yanzu amadadin Nasiru da Nayali Kaya da yake maka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya